wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Assalamu alaikum mai sauraro, ina maka maraba da sake saduwa da kai a wata sabuwar shirinmu na yau. Ina fata mai sauraro za ka bi mu a hankali domin samun karfafawa da ginuwa a shirin na yau. Muna tafiye da fili domin ɗan tashi, samarai da ‘yan mata marasa aure. Wannan shiri ta musamman domin ku ne a matso kusa, yayin da Pastor Ibrahim Mai Gadi zai ba mu shawarwarai da za su taimake mu zaben aure mai kyau. A shirin kuma Pastor Timothy Riga yana shirye domin ba mu sako a fili don sujada. Pastor Audu shi ma yana shirye da guziri domin ka a shirin na yau. Don haka mai tsauraro, kar a yi nisa da akwatin rediyo, a kasance tare da mu. Sunana Ishaya Zakaria.
Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci. Za mu so mu yi ma jama'a gaisuwa da marabta. Sunana Ibrahim Mai Gadi. Za mu so mu yi magana game da neman aure ko tashi. Za mu so mu yi karatu a cikin littafin Zabura Sura 90 aya 12. Amma kafin mu yi karatun nan, bari mu roki Ubangiji. Ya Allah na sama, mun yi maka godiya domin kai mai jin kai mai kauna mai tausayi. Ka ba mu ganewar karmarka domin mu saurari kalmomi da za su kawo gyara da albarkaci da bishewa ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu. Amin. Karatun yana cewa Zabura 90 aya 12. Ka koya mana mu kididdiga kwanakinmu da za mu samo zuciya mai hikima. Ubangiji ya ba mu ganewa, yayin da in mun yi girma mu san mun yi girma, in mun tsufa mu san mun tsufa. Girma Allah yakan sa mutane su yi shi. Tun muna shekara ɗaya mu kai 10, mu kai 50, in mun kai 70 mukan gode ma Allah. A rayuwa waɗansu mu Allah yakan ma waɗansu gidan doguwa har mu yi shekaru rayuwa fiye da 100. Waɗansu za ka ga mata da namiji su kusan shekaru 90 da aure. Waɗansu kuma za su yi aure, ɗaya yakan riga mutuwa, wani yakan kasance. Saboda irin waɗannan, mu ba mu ce wannan aure a tsufa ya zama damuwa ba. Aure in matanka ta rasu, mukan roki Allah ya baka basira ka duba daidai shekaru kaman ka. Mutuwa ne ta jawo. Na biye kuma akwai waɗanda su sun tsufa, bayan sun tsufa sun ɗan samu albarkaci ko kuma fefeci ko kuma tagomashi, wanda waɗansu suna kira alfarma. Allah ya baka matsayi, Allah ya baki wadata, Allah ya baki ilimi, kai ko ke an zama wani abu. An sabili da albarkaci ɗin nan, har domin albarka da mun samu da motoci da gidaje da arziki da shaguna, har mu yi tunani bari mu ƙara aure. Waɗansu za ka gan za su zo tsoho shekaru 70-80, za a ɗauko yarinya 12-13. Ba za mu so mu ba da misalai ba, amma nan ƙasar Afirka an ce za ka gan tsoho ya ɗauki ‘yan jariri, tana girma ta kai shekaru 15 za ta zama matansa. Bayi ɗin da damuna ji akwai shi har yau a waɗansu ƙasashe. A nan in mun duba irin wannan aure tsakanin tsoho da yarinya, yakan zama mana abun takaici ne mu ba da irin wannan kwatanci. Wata wanda Allah ya bata hange ta bada shawarwari cewa idan har irin wannan tunani na aure ya zamana an samu saduwa an yi auren bari a yi tunani Allah ya ba mu ganewa na shekarun da muke da shi mu aure daidai da mu amma idan har tsoho zai dauki yarinya to an ce eh za a yi a yi aure amma akwai abinda za ya biyo daga bisani za su samu albarkaci ko na haihuwa na ƴaƴa ƴaƴan kuma ba a cika same su da koshin lafiya wani lokacin an ce mana bayan ba su da koshin lafiya ko karfin uba ba zai dade ba nan da nan kaga ya mutu uban ma ko yana da rai an ce mana wani damuwan shine ba zai iya samu karfi na kulawa da ƴaƴa ya rike ƴaƴan hidima na gyara su bawalin su ci da sha bacci asibiti da sauran ababa sabili da tsufansa ba shi da karfi yayi wannan hidiman so akan tara ma wannan yar macin da tana da ji da kurciya ne ta dinga sannan na bisani za ya tafi ya mutu ya barta so idan mun duba gane wanda muke bayani anan shine akwai damuwa irin na auren da akwai bambancin shekaru idan ke ana tambayan ki yarinya har ya kai ga cewa zaki aure wanda shekarun ba kusa ba akwai damuwa domin ko kin samu haihuwa yaran ba su cika koshin lafiya ba karfi da za a lura da yaran za a barki ne sannan daga bisani mai gidan zai mutu ne ya tafi ya barki za a tara wahala yayi yawa shi yasa muna tunani neman aure na tsufa a wannan lokacin shin a nemi daidai da kai da tijo tsoho ya aure tsohuwa yaro ya aure yaro ko yasuwa da muke da shi kenan wanda ya yi mu gane wani abu ne ba mu saba ji ba amma ka ji shi yau ubangiji ya ba mu zuciya mu kaskantar da kai mu yi aure daidai wa daida shekarun ka shekarun mai ɗakin ka ba za mu ce ga shekaru na daidai ba amma kowa ya duba abinda ya cancanta Allah ya ba mu ganewa ubangiji za mu so ka bishe mu mu yi addu'an ganewa a zamani wanda muna gani kaman kowa yana da ƴanci dauki abinda ya ga dama sabili da bambanci na shekaru ka ba mu zuciya da za mu ƙididdiga shekaru mu yi abinda ya cancanta bisa ga zamaninmu wannan mun roƙa ta wurin Yesu Kristi mai cetonmu amin
Idan kana da tambaya akan shirin da ka fito sauraro zaka iya tura mana da email adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com awrnigeria@yahoo.com za kuma iya tura mana da sako a shafinmu na Facebook adireshin Facebook namu shine AWR Sashin Hausa mai sauraro sai mun gan sakonka
wasu masu neman aboki ba su samu ba, akwai wasu masu duban sama wasu na duwa cewa
Allah mai ceto kai mu sama.
Ɗanuwa mai sauraro, barkanka a daidai wannan sa'a. Kana tare da Pastor Luca Timothy Rigane. Za mu karanta littafin Samaila ta biyu, suransa na 11, ayansa na 2-4. Samaila ta biyu, sura 11, ayansa na 2-4, maganar Allah tana cewa, wata rana da yamma, Dauda ya tashi daga shakatawa yana yawo a kan rafin tsoron fadarsa. Can ya hangi wata kyakkyawar mata tana wanka, sai ya aike a bincike ko wace ce wannan mata. Ashe yar Amiel ce matar Uriya Bahiti. Ubangijin Allah ya ba mu ganewa. Kan maganarmu a daidai wannan sa'a yana cewa, ana ganinka babba, ashe haka kake? Ana ganinka babba, ashe haka kake? Za mu yi addu'a. Ubangijin Allah madaukakin sarki, Allah alkadiru, mun gode maka domin wannan sa'a, wanda mai sauraro yana shirye ya ji muryanka ta bakina. Yarda Ubangiji ka yi magana ta wurina. A ƙarshen duka bari duka mu zama gadan mulkinka, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin. Yawancinmu daga cikin iyalanka kai babba ne, ko kai ne mai gidan ko kece uwar gida, amma aikatanku za a iya zarar cewa kai ne babba a wurin. Danuwa yana da muhimmanci ka rike wannan girman naka. Hakanan ne ma a cikin ikkilisiya zai iya zama kai ne dattijo na ikkilisiya, kai ne limami na ikkilisiya, kece uwar zumunta na ikkilisiya, ki rike girmanki, ki rike martabanki, domin ana kallonki ke babba ce. Ana kallonka kai babba ne, amma yaya ne zai zama sa'an da za a ce ashe haka kake? Wannan labari na Sarki Dauda sananen labari ne zuwa ga mai sauraro. Suransa na 11 da mun fito karatu, ayansa na 2-4, mun ji labarin inda Dauda a matsayinsa sarki a lokacin da sarakuna ya kamata su tafi yaki tare da dukan sojojinsu. Dauda bai iya ya samu zarafi ya tafi tare da sojojinsa ba, karya doka na Isra'ila na fari kenan wanda Dauda ya yi. Biye da shi, Dauda da yana lekawa sai ya hangi wannan mace tana wanka, Bathsheba, kyakkyawar mace ce. Dauda da idonsa ya hadu da inda wannan mace tana wanka. Mai sauraro, a wannan wurin zan so in nuna mana hasari yanda yawancinmu mun sha barin gidajenmu barkatai, ba mawanka mai kyau, babu wurin ba haya mai kyau. Za ka ga matanka da sofofi yayanka wanda sun girma suna bar da jikunansu a bayanin jama'a, inda zai zama sanadin tuntuben wadansu. Za ka sha mamaki a sanadin haka nan ne Uriya da ya tafi yaki ya zamanto Dauda ya leka sai ya ga cewa matar shi tana wanka, ya yi sako da gaggawa a kira mashi wannan mace. Uriya karan kanshi soja ne a karkashin mulkin Dauda, wanda ya kamata Dauda wannan ya zama wani martaba a wurin shi, inda zai kame kanshi ba zai dubi matar bawan shi har da marmari shi din yayi kwadayinta ba. Labari ya nuna mana cewa Dauda ya aiko a bincika ko wace ce, gashi nan da mata da yawa, amma Dauda domin kiyashi wanda doka na goma ya ce ba za ka yi kiyashin matar makusancinka ba, Dauda ya yi kiyashin matar makusancinsa wanda ya kai shi har ya kwana da wannan matan. Matan ta yi juna biyu. Wanda menene ina so kai mai sauraro ka dauka a cikin wannan labari? Dauda duk da girman shi, amma ya bayyana ma duniya yanda yake, yanda ya bayyana kanshi kuma ba ta hanya wanda mutane za su dube shi da daraja ba. Shi ya sa a yawancin ikkilisiyu yau za ka tarar daga limamai uwar zumunta su ne sukan iya su zama abokan tarayyansu, inda za su yi lalata da su. Kai shugaban mawaka ya yu a cikin kungiyar mawaka ne kana saka ido, lokacin da kana ba da hannu mai kyau a wannan lokacin ne kana kira ya mata da cewa kuzo kuzo da hannunka. Mai sauraro, zan so in ja hankalinka, ana ganinka da daraja, ana ganinka da girma. Kada ka yarda ka zubar da mutuncinka, kada ki yarda ki zubar da mutuncinki akan wani abin da ba zai dawama ba, akan kayan duniya. Littafi Yohana ta fari ya ce mana da duniya da dukan kayanta za ta shude, domin haka kada mu yi kaunar duniya ko abubuwan da ke cikinta. Dan uwa mai sauraro, kana da girma kada ka kaskanta da matanka, idan kai ma aurace ne, idan kai ma'aikaci ne a ma'aikatanka, kada ka yarda ka kaskanta da kanka a gaban kananan yara, domin yawanci za ka ga ko ta wurin gwadawa, sa'an da an zo lokacin rubuta gwadawa wayanda suna masana'antar shi, za ka ga ana wulakanta, ana zinace-zinace da yara kanana, ana fuskanci da su domin a sayi duk wani abin da bai kamata ba kuma hanyar da bai dace ba. Mai sauraro, ba zan so kai ka shiga wannan layin ba. Idan ka taba shiga ma, babban kiran da wannan marace shine ka dawo da baya. Ubangiji yana so ka kasance da darajar da an san ka da shi, ko a cikin gidanka yayanka sun sha kiran ka baba. Kada ka yarda ka zama uwar gwaza. Uwar gwaza za ka ga yayan ne sun kewaye ta, amma shi yana ciki, abokan gaba sun zo wato za su cinye yayan, ita uwar tana boye. Domin haka idan na ganin ka da daraja, yarda na kasa da kai su ma su dube ka da mutuncin nan, kada wani abu ya sa su rena darajanka a idon duniya ba. Domin haka mai sauraro, ana ganin ka baba, ashe haka kake? Idan na ganin ka baba, amma yanda kake ba ta hanyar da ya gamsu ma mutane bane, ka dawo da baya, ka rike martabanka, domin wannan martaban ne a ƙarshen rayuwanka. Ubangiji zai zo ya ce maka madalla bawon kirki, zo ka gaji mulkin da na shirya domin ka tun kafuwar duniya. Mai sauraro, yana da kyau yanda ka fara da kyau ka kammala da kyau, idan kuma kana da kyau din dan Bahaushe yace ka hada da wanka, domin haka wankanka shine ci gaba kana sabonta rayuwanka, inda ko a cikin iyalinka ne, ko a ma'aikatanka ne, ko a cikin ofishinka ne, duka wayanda suna kasa da kai za su kalle ka da daraja, ba za su ga mutuncinka ya zube ba. Domin haka ina da ban gaskiya da wannan marece, ka ji wannan kira, ka kuma amsa wannan kira, domin duka a ƙarshe Yesu ya ce da kai ma da labawan kirki. Allah ya sa duka mu zama haka nan. Za mu yi addu'a. Uba madaukaki, mai sauraro ya yarda ya zama nagari. Ubangiji ka taimake mu duka mu zama nagargarin mutane, cikin sunan Yesu mai cetonmu. Amin.
Rayuwarka ba za ta canza a waje ba, sai ta canza a cikinka. Duk wani abu da kake gani a waje a yau, ya fara daga cikin tunanin mutum ne a cikin zuciyarsa. Kowane mutum da ka gani a duniya a cikin rayuwarsa yana so ya zama wani abu, abin a zo a gani domin mutane su san da shi, su kuma san da zamansa. To waɗanda suka ci gaba da tafiya a cikin wannan tunani har suka zama abin a zo a gani, ba daban suke da kai ba. Kai ma kana iya zama hakan. Abin da kake bukata shine ka sani cewa Allah ya baka basira da hikima da baiwar da zaka iya tashi domin ka zama wannan abu. Saboda haka kada ka zama dan kallo, amma ka zama wanda zaka shiga a tabuka da kai. Kada ka zama maroki, amma ka roki Allah ya sa kai girma har ka zama mai ba wasu. Idan kana son ka zama wani abu a rayuwa, ya kamata zuciyarka ta kuna sosai, ta kasance da marmari mai zafi mai karfi na kan cewa kana so ka zama wani abu. Ka gani, marmari yakan kawo kwadayi, wato kwadayi mai kyau. Idan kana da kwadayi mai kyau domin ka samu ci gaba a rayuwarka, to zaka gani kai girma. Kada ka kasa fahimta ta, ba ina cewa a zama da kwadayi irin kwadayin jiki ba, amma kwadayin da nake nufi shine kwadayin samun ci gaba, marmari kishin ci gaba, wato kai girma da kanka. Idan ko ka kasance da wannan marmari da wannan kwadayi, to zaka ga cewa alherin Allah zai rika bin ka, rayuwarka da mutane za ta yi kyau. Ba tunanin kanka kawai zaka yi ba, amma zaka yi tunanin yadda zaka kyautatawa rayuwar wasu. Idan rayuwarka ta sake ta canza, zaka gani take-taken ka ma zai canza. Ba da dadewa ba, mutane da ke kewaye da kai za su gani cewa lallai kana dauke da wani abin da zai zama da albarka a cikin wannan duniya. Idan muka dubi tarihi kuma za mu gani mutane da yawa da a cikin zukatansu suka dau kuduri domin su sake abin da ke kewaye da su. Suka dauki kuduri su tashi tsaye su yi abin da Allah ya sa a gaban su, koko irin hanyar da Allah ya shimfiɗa musu. Da suka ko tashi, Allah ya bishe su suka kai wannan hanya. Saboda haka kada ka dubi kanka kamar ba za ka iya yin wani abu ba. Allah ya shirye ka domin yin ayyuka masu girma.
Pastor, mun gode maka da wannan guzuri. Mai sauraro, ina fata an saurara an kuma ji abinda ke tafiye. Ina idar da sakon gaisuwa zuwa ga dan uwa Benjamin Emmanuel daga Mayo Belwa a jihar Adamawa. Ina fata ana tare da mu. John Sunday daga Kode a Karim Lamido ga sakon gaisuwarka a shirinmu na yau. Dan uwa Patrick Judas daga jihar Taraba na gaishe ka. Suzana Ayuba daga Fadagwai a goza ga sakon gaisuwarki a shirinmu na yau. Marcus Ishaku daga Numan na fata kana tare da mu. Dan uwa Shadrack Kefas daga jihar Niger, muna isar da sakon gaisuwarmu a shiri na yau da ba da gaskiya cewa an samu karfafuwa a cikin sauraro. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta a tura mana. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Ga wanda za su so su tura mana da sako a lambar wayarmu, lambar shine 0802-28-7070. Mai sauraro, muna sa idon samun sakon email ko kuwa sako a waya. Ga waɗanda za su so neman mu a Facebook kuma, adireshin Facebook namu shine AWR/Hausa, AWR/Hausa. Ina nuna godiya da farin ciki zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu har ga ƙarshen shirin. Ubangiji ya yi maka albarka. Ina kuma godiya zuwa ga dukka wanda sun tallafa mana a shirin, kamar shi Pastor Ibrahim Mai Gadi, Pastor Ibrahim Megadi da kuma Pastor Luca Timothy Riga da Pastor Audu da suka tallafa a shirin muna cewa Ubangiji ya saka da alheri. Mai sauraro Hamadidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jagede da Eze Elewemchi ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin ina cewa mai sauraro ya ƴan zaki sukan rasa sukan jinyinwa amma waɗanda suke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. Kada a manta da muhimmancin yin addu'a da iyali da wayewar gari da kuma addu'a da iyali kamin a kwanta.